بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 12 ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 26 ga watan November shekara miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 1 insha Allah cikin jerin girdarusa wanda muka sa musu taken taqribus sunna baina yadayil umma daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya na malam Salih ibn Ahmad Ash-Shami kamar yadda muka tattauna a darussan baya bisa yanke shawara cewa muna ganin ya kamata mu fara karatu wani littafi wanda zai wakilci wannan ainihin mashru'in taqribus sunna baina yadayil umma wato kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama izuwa ga al'ummarsa duba izuwa ga yawaitar littafai na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma kasancewar har yanzu mafi yawan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har yanzu mutane galibin gama garin mutane iri na irin ka ba mu taba jin su ba ko ba mu san su ba in ba daliban ilimi ko malamai ko masu bincike waɗanda suke kaiwa da kawowa ba za a yi ta ambaton hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka sha mamakin galibin mutane za su ce ba su taba jin waɗannan hadisan ba kuma wannan hadisan ma wataƙila suna cikin Sahihul Bukhari da Sahih Muslim ko kuma suna cikin As-Sunanul Arba'a ko wani littafi daga littafin da suke suna kusa ba na nesa bane da haka muka laluba muka ce bari mu samu littafi da zai yi mana wakilci wajen kokarin wato a bada tamu gudumuwar a cikin haka muna da littafai kwaya biyu a wannan yanayi akwai shi wannan littafi na ma'alimus sunna annabawiyya na wannan malami wanda zamu magana akan littafin da malamin akwai kuma takwaran shi shine jami'us sunna na malam Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Muqhim wannan malaman dukkanin su malamai ne da ke rayuwa a wannan zamanin namu amma sun yi kokari wajen tattara khulasa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muhimmai wanda suka shafi rayuwar gama garin musulmi abin da shafi imanin sa ya shafi ibadar sa ya shafi sauran mu'amaloli hadisan gabaki ɗayan su dududu zaka tarar ba su wuce guda 4000 da wani abu ba wanda ana ganin waɗannan hadisan idan musulmi ga magari wato wanda ba mai kulafuci ba ba dalibi na musamman a harkar ilimin hadisi ba ba kuma malami masani ko mai bincike a wannan fagen ba dan ya iya sanin waɗannan abubuwa ba shakka za iya cewa ya laluba kusan duk wani lungu na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahihai wanda kuma ke da alaka da rayuwarsa ta musulmi kaga wannan littafi ne da ya dace a gabatar da shi ga al'umma a saka shi cikin majalisar karatuttuka a haddatar da shi ga 'yan islamiyya da makamantansu da kuma ga dacewar ta wannan fuska littafin ya dace kwarai da a karanta shi na biyu kuma saboda galibin sauran littafin da ake karantarwa ana karanta da su a wurare da dama to kai ya zama mujarradin maimai ne duk da yake maimai din ba laifi bane amma akwai malamanmu akwai magabatanmu akwai kakanni da iyayenmu a ilimi suna kantar da kusan daukacin littafan nan da zamu zo mu ambata waɗanda su ne aka tattara hadisan su a wani salo a nan to babu bai daga cikin hikima kuma mu sake daukowa mu ce kuma zamu yi Bukhari ko zamu yi Muslim ko zamu yi Abu Dawud ko Sunan Tirmidhi ko zamu yi littafin Baghu Sharh Sunna kuma kamantansu to baya ga haka sai kuma kasancewa shi wannan ma'alimus sunnan nabawiyya sai fa saukin samuwa fiye da jami'us sunna ne kuma shine na farko a wajen fitowa kafin shi jami'us sunna ya fito da kuma ga dace mu fara da shi za mu dan yi gajero muqaddima kafin mu shiga asalin littafin abu na farko da nake so mu ambata a muqaddiman nan shine bayani akan hujjiyya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama game da hujja a cikin musulunci game da kasancewarta tushe mabubbuga daga cikin tuwasa ko mabubbugai da ake dauko shari'ar musulunci abu na farko shine alqur'ani mai girma galibin musulmai ko kace daukacin musulmai ba su da jayayya akan kasancewar alqur'ani tushe ne na dauko bayanai game da kuma shari'a in ka cire ƴan shi'a daga cikin mutanen da ke danganta kansu ga musulunci in ka cire ƴan shi'a rafida wanda ke kurari da cewa wai wannan alqur'anin ba cikakke bane in ka cire su kusan dukkanin musulmai sun yadda da a kafa hujja da alqur'ani mai girma za a sha bambanci ne dai wajen yin ta'wili ga wasu ayoyi ko yi musu fassara ta son zuciya kuma kamar haka amma akwai mutane da dama cikin musulmai wanda suke da tababa game da kafa hujja da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da su ƴan shi'a din akwai kuma wasu nau'i na mu'tazila akwai an qur'aniyun da ake cewa yan qala qato ga sanan dai ƴan bid'a iri daban-daban da mustashriquna da mutane waɗanda suke irin wanda a zamanin nake ce musu ƴan boko aqida ga sanan dai nau'o'i na ƴan bid'a iri daban-daban to mu ahlus sunna mun yadda da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin tushen bayani a matsayin abun kafa hujja kuma dan haka muke addinin mu a bisa abinda sunna ta kawo din kuma yana da kyau duk da mun yadda da wannan tarjumla mu tunasar da kanmu dalilai na addini waɗanda suka sa muka yadda da haka din ba wai kawai mun yadda ne da son zuciyar mu ba kamar yanzu su ƴan bid'a da ke karanta sunna za ka ga galibi da son zuciyarsu ne kawai mana idan mutum zai soki hadisi a cikin Bukhari ƙarya yake iya sokan isnadin bai iya sukar isnadin domin isnadin dai ingantacce ne amma zai kalli matanin sai ya ce ƙarya ne saboda ya saba wa son zuciyarsa ko manufarsa ko abin da ya dada shi ko abin da yake so a ce shi ne addini ina fata mun fahimta sai ya soki matanin to waɗannan kaga da san zuciya suke amma mu alu sunna ba da san zuciya muke kafa hujja da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna da dalilai ne a cikin alqur'ani mai girma da cikin ita kanta sunna din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin ijma'in malaman musulunci tsawon zamanna daruruwan zamanna da gaske alqur'ani zan bambace aya 1 2 3 tunda ba lacca muke akan haka ba sai mu tsallaka kuma bace hadisi 1 2 3 sai mu ishara kuma zuwa ga manzanni wasu malamai 1 2 3 ya isa a matsayin ishara ne kawai idan muka kalla misali mun sani cewa akwai kamar yadda ambata akwai ayoyi da yawa da suka yi umarni akan cewa wajibi ne a yi riko da sunna wajibi ne a kafa hujja da ita kamar fadin Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace na rantsa da ubangijinka ba za su taba zama mu'minai ba mutane ba za su zama suna da imani ba hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sai sun san ya ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin mai alƙalanci akan duk wata rigima da ta shiga tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan idan kai hukunci kuma ya zama ba sa jin wani kaikayi a zuciyarsu din abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunta ya zama ka yadda a baka da a zuciya bai yi maka kaikayi ba waye kana ganin an fi karfinka ne ko an ci zalunka ko ba yadda ka iya ba wannan aya kuma ta sauka ne ma fa akan abin duniya ba akan harka addini ba wasu mutane guda biyu da suka yi jayayya akan shayar da gonakinsu da ruwan noman rani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ku ci gaba da yin yadda kuke yi da mana wanda ke kusa da rafi ya fara shayarwa sannan sai a dade a ba wanda yake nesa da shi haka dai sai wani yayi mummunar magana yace dan kaga cewa wani dan uwanka ne zaka ce a fara ba gonarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji takeicin wannan magana yayi mishi tsawa shine nan da nan Allah ya saukar da wannan aya dake cikin suratul nisa'i ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul nisa'i ne kuwa na'am fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima da kuma ya'uwata alladhina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya ku da kai imani ku ji tsoron Allah ku yi ma Allah da'a ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to kaga annan al'atafu yaqtadil mughayara mai adafi ga menene biyayya ga Allah subhanahu wataala shine bin umarnin Allah da hanin Allah waɗanda ke cikin alqur'ani mai girma
inda Allah ya ce ayi kaza kai, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bar kaza ka bari. Wati'ur rasula, bin umarni da hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin hadisansa. Kaga abubuwa ne guda biyu mataki nan, inda Annabi ya ce ayi kaza kai, inda ya ce a bar kaza ka bari. Haka Allah kusa, Allah ya ƙara cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nunzira ilayhim, mun saukan maka da alqur'ani shine az-zikr, litubayyana lin-nasi, dan kai wa mutane bayani ma nunzila ilayhim, abinda aka saukan musu. Bayanin nan shine ka gaya musu cewa ga abinda aka saukar tilawarsa, sannan ga ma'anar tilawar, sannan kuma ka musu bayanin yadda za su aikata wannan addinin. Haka nan Allah yace kuma qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In dai da gaske kuna san Allah, to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah in kun yi haka Allah zai kaunace ku kuma ya gafarta muku zunubanku. Lalle Allah ne gafara ne mai jin kai. Da irin fadin Allah, falihalil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Masu sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hirdin su za su iya shiga cikin fitina. Fitina malamai suka ce ita ce ka fada cikin kafirci game da Imam Malik ya fasara, ko kuma ka mutu ka shiga cikin azaba mai radadi. Allah ya tsare mu. Da irin fadan Allah, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk irin wannan suna nan da yawa da yawa cikin alkurani mai girma. Na ce ishara ce kawai muke yi, ba wai latta zamu akan haka ba. Idan muka tsallaka cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin Sahih Bukhari, za mu je mu ji waɗannan hadisai a gaba, amma ga ishara zuwa gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. A wata riwaya a wani waje yake wa mithlaihi ma'ahu, an bani alqur'ani wa mithluhu, da irinsa, irin shi ta fuskar wato karfin hujja a wajen kafa shari'a, irin shi ta fuskar shiryawa zuwa ga hanyar kirki da hani zuwa ga hanyar banza, abinda alqur'ani yake, irin shi ta kasancewar wahayi ne daga Allah. Ko mun gane? A wata riwaya yace wa mislaihi, da ninkin alqur'ani, ma'ana alqur'ani yana kawo gundarin zance, sai hadisi ya fayyace shi, kaga zai ninka shi wajen yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yake cewa ala ku tsaya ku ji, yushaku rajulun, za a zo a samu wani mutum, za a zo ana samun mutane, shaba'an, ya ci ya koshi, ala arikatihi, ya zauna akan kujerarsa yana cewa ya qulu alaikum bi hadha alquran fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu fama wajadtum fihi min haramin fa harrimuhu. Annabi yace za a yi wasu mutane batattu a ƙarshen duniya, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum kawai ya ci ya sha, ma'ana ba akan ilimi yake magana ba, akan dabbanci da dayinci, domin dabba ita ce kawai nishadinta ci da sha, ci da sha kawai da jima'i shine nishadinta. Ko to kawai ya ci ya zauna akan kujera, sai kawai ya ce mu ba ruwanmu da komai sai alqur'ani, abinda alqur'ani ya ce halas ne mu halasta, abinda alqur'ani ya ce haram ne mu haramta. Irin waɗannan su ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Imam Muhammad ibn Hanbal yake cewa ina tsorata wa al'ummata abu guda biyu, yace alqur'ani da nono, wannan madara nono. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da madara, ina tsorata wa al'ummata su biye ma kiwo da noma, sai misali da madaran nono, saboda abu ne da ake samun kuɗi da shi, wanda za su je kawai su ta gina gidajen gona, yace har su manta da addinin Allah, ba su da aiki banda production na madara da nama. Ba wai an ce babu kyau bane sana'a sai da yogurt, kada yan habibi yogurt sai da su nake, ko ba haka yake yi ba? A ana nufin duk wata sana'a ta duniya za ta shagaltar da kai daga lahirarka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiye maka tsoron makomarka game da wannan sana'a, yana jiye maka tsoronta. Sai yace da kuma alqur'ani za a yi zamanin da munafikai za su koyi karatun shi, su zo suna ja da mu'minai akan shi. To shine irin wannan wanda zai ce ba ruwanmu da komai sai alqur'ani, wannan ba daidai bane. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara zuwa ga waɗannan ire-iren batattun. Wannan yana cikin Bukhari, za mu zo mun zo kan shi, za mu sharhin shi da ladalla, yanzu ba sharhin shi muke ba. A wata riwaya wata ke cikin sunan ta Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Musnadul Imam Shafi'i rahimahullah wa rahmatullahi ala al-jami', manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ياتيه الامر من امري مما امرت او نهيت yace ahir kada na sake na samu labarin ko na tarar da wani a cikin ku yana zuwa akan kujerarsa ishara akan yana malanta kenan yana zuwa akan kujerarsa ko yana shugabanci a bashi labarin wani umarni ko hani da ni annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sai kawai ya bude baki yace a fa yaqulu na la nadri mu ba ruwan mu bamu san wani sunna ba ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu kawai abin da ke cikin hadisi ga dai zamu bi wannan shi ma bata ne al-Sheikh al-Albani ya ma wajadna fi kitabillahi tabaraka yace duk abin da muka ji a cikin Qur'ani kawai shi zamu bi jazakumullahu khairan ga wani hadisi jama'a wanda kusan duk mun san shi yana cikin Bukhari ta hanyar sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu dai ayi islamiya sun san shi amma ta yiwa ba mu tunanin yana da muhimmanci ta wannan fuskar ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba annabi yace dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda duk aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi kaza sai ya bi wannan umarnin to wannan zai shiga aljanna insha Allah din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ku aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi kaza sai ya ki ko annabi yace wannan ba zai shiga aljanna ba ya ki shiga aljanna wannan hadisi ya nuni zuwa ga muhimmanci ga biyayya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ya umarni ayi kaza ko a bar kaza wajibinka ne ka gaskata ka yadda kuma kai aiki da wannan abu gurgurdan iyawarka wannan shi zai kuwace maka yuwar shiga aljanna kin yin haka kana cikin garari ba dan gangani ba mu kalli wani waqi'a da ta faru da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu da aka zo kamar yadda Sheikh al-Albani ya inganta wannan riwaya a cikin tafsiru ahadith al-mi'raj cikin littafin shi aka zo aka ce ma sayyidina Abu Bakar to kai da kace komai ya fada ka yadda ka ji labarin yace cikin daren jiya an tafi da shi daga garin nan an kai shi Baitul Maqdis daga can kuma an hau da shi sama ya hau 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 har can sama ya je ya gana da Allah ka yadda da wannan sai yace musu yace in kana qalahu faqad sadaq yace in dai har ya fada ku ne ban yadda da gaske ku ba ta yi wani sabon makirce na ku amma in kana qalahu indai har ya faɗi wannan magana sai Abu Bakar ya ce faqad sadaqa to annabi yayi gaskiya salawatullahi wa salamu alayhi wa radiyallahu anhu as-siddiq to haka yake so ka zama ka miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bahawi yake cewa idan ka ji hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka lissafa kanka kamar yanzu kai ne kake zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani eh je kai kaza ko ka bar kaza ko na ce kaza yace a wannan yanayin kana jin zai iya yiwa ka ce ba za ka gaskata ba sai kai shawara da wani ko sai ka kawo malamanka ko ɗan mazhabanku ko ɗan garinku sannan in sun yi da sannan ka bi ba za ka taɓa wannan tunanin ba ko to abin da ya kamata ka dinga lissafawa kenan koyo shi wannan take take nan kwarai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadisai suna nan burjik zamu zo mu ji su idan kana so ka ga irin waɗannan ka koma cikin littafin kitabu la'itisami bisunna a cikin sahih bukhari can karshen shi bayani akan ruku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai haka suka zama a aikace ba sa shakka ba sa tantama ba sa hada maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ko waye wannan Abdullahi dan Umar ya bada fatawa yace aje aikin haji muta sai wani yace mishi to ai da babanka Umar da abokin babanka Abu Bakarin sun kasance suna cewa ayi aikin haji ifradi sai yace ina ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kuma kuna fada mun sunan wasu mutane waɗanda ba su Allah ya kuma to yushaku an tumtara alaikum hijaratun min sijjin an kusa a muku kwaran kwatsa ta dutsen gidan wuta duwatsun gidan wuta idan da aka wa sabul fi a ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka fara tunanin cewa akwai wani wanda yake da wato cancantar agwama maganarsa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan tafarki ne na bata kake ne maka kama ya kai dan uwa musulmi da aka ka gane yana daga cikin tabbatar bangare na biyu na kalmar shahada ka fadin la ilaha illallah tabbatar da Allah subhanahu wataala shine abun bauta shi kada yake bai abokin tarayya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dan aikin Allah subhanahu wataala kuma shi kada ya tantanta aiwa biyayya wajen bautawa Allah subhanahu wataala ba a hada biyayya sa da biyayyar kowa shine tauhidul mutaba'a kenan idan haka zaka ga malaman musulunci tun daga zamanin sahabbai da tabi'ai da na bayan su har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa dukkanin malaman da suka isa a ji maganar su a musulunci sun yi ijma'i akan cewa wajibi ne aiwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya mutlakan kai tsaye babu wani malami da ya kai a anshi maganar sa a musulunci wanda yake jayayya da wannan magana Al-Imam Shafi'i a cikin al-Ummu yake cewa ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lam yakul lahu an yad'aha li qawli ahadin minan nas yace musulmai wato yana nufin musulman zamanin sahabbai da musulman zamanin tabi'ai da musulman zamanin atba'u tabi'ina zamanin da shi Imam Shafi'i rayi kenan karshe karshen zamanin atba'u tabi'ina da na kasansu domin rasuwarsa shekara ta 200 ne da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa musulmai sun yi ijma'i akan cewa manista banat lahu sunnatun sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta bayyana gare shi lam yakullahu baya halasta gare shi an yada'aha yi watsi da sunna li qawli ahadin minan nasi yabi maganar wani mutum cikin mutane bai halasta yi haka wannan yana nan cikin dafin al-Umm ta Imam Shafi'i haka nan al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya ya nakalto wannan magana a littafin shi I'lamul Muwaqqi'ina ar-Rabbil Alamin daga shi al-Imam Shafi'i rahmatullahi ala jami' haka zaka san magana kwatankwacin wannan ta Ibn Hazm a cikin al-Ihkam fi usul al-Ahkam a littafin shi na usul fiqh haka al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 20 ya tattauna akan wannan matsala haka al-Imam الشوكاني محمد ابن علي اتكين ارشاد الفهولي الى تحقيق الحق من علم الاصول to wannan dangane da hujjiyya ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana da kyau mu san haka a jumlace domin yanzu a wannan tafarki na karatun nan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga karantawa hadisi ne zalla na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun sa da ayyukan sa da karantawar sa da abubuwan da ya yadda ai za mu gina kuma hukunce na shari'a ne wanda suka shafi aqida suka shafi ibada suka shafi mu'amala suka shafi ladduba suka shafi tarihi da fituntunu da karshen duniya duk zai kawo mana karatu akan waɗannan insha Allah subhanahu wataala to dan haka yana da kyau mu san matsayin sunna game da karfin kafa hujja kasan duk abin da zaka ji anan indai ya tabbata ya inganta to karfin shi wajen hujja kaman karfin aya alqurani wajen karfin hujja idan ka ƙaryata hadisi kwaya daya yadda za a kalle ka matsayin batacce haka za a kalle ka kamar yadda inda ka ƙaryata ayati ta alqurani to wannan littafin kamar yadda muka ambata jami'i ne tattara hadisan littafai ne mabambanta akwai muhawalat da malamu sun ci suka yi da yawa wajen tattara littafan hadisai da dama kaga shi alqurani an riga an tattara shi a wuri guda shine dai wannan gundan alqurani da ka sani amma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta barbazu ne a cikin littafai da dama littafan nan suna da yawa akwai ummat manya littafan sunna wanda da su ake dogaro akwai wanda suke kasa da su wajen muhimmanci akwai na kasa da su akwai kuma wanda ma har yanzu ana cike su ba sai da suke ba wasu na nan a rubutun hana yanzu ba buga su ba littafai ne da yawa kwarai idan kana son kaga bayani akan su ya kai dan uwa dalibi ka koma koda littafin malam matsar az-zahrani tadwin as-sunna Allah ya gafarta min professor matsar az-zahrani wani mutumin jami'a islamiyya professor ne na hadisi littafin shi mai suna tadwin as-sunna an-nabawiyya littafi ne kankani haka juz'i kankani aka samu bayani akan tarihin dawwana sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma muhimmancin littafin to an samu tun a can baya an yi muhawala ta tattara hadisai a littafi guda dan ya zama suna da saukin kaiwa ga hannu in ka mallaki wannan littafin to kaman ka mallaki littafai da yawa ne in ka iya shi kamar ka iya littafai da yawa bayan dai mun san cewa duk da zamu zo mu ji wannan bayanin a nan gaba mun san cewa akwai littafai waɗanda su ne madogara Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi da Sahih da Ibn Majah da kuma sauran da zamu ambata to waɗannan littafan ana iya tattara hadisansu a wuri guda ya zama an yi abridin dinsu an takaita su ta yadda zai zama in dai baka iya samu wadancan ba inda yake wannan takaitawan ba ta wadatar da dalibin ilimi da mai bincike ba ta wadatar da shi amma ta wadatar da mu ne mafi yawa mu wanda muke wato du'a fa'us sudan da mal ablan gode kira mu masu rauni bakaken fata dalibai na ƙasa ƙasa malamai islamiya da ƴan boko da gamagarin mu irin mu ustazai masu zafin kai din nan da kuma wadai ƴan harka addini ko mun gane wanda ba malamai bane inda yake a wannan zamanin tantance haka din yana da wahala galibi mutanen da ba malamai bane suna da kamannin malamai to shi ta tantance yana da wahala amma kowa ya kai shi adalci ya san matsayin sa waɗanda mu muna so mu koyi hadisai ne don mu yake su mu tsira ba mu da irin hadaman nan ta dalibai na gaskiya ko malamai yadda ka san misali ka je kasuwa akwai ƴan kasuwa wanda suke da gaske kasuwanci suke millionaires ne kuɗi suke nema kamar ba gobe akwai kuma ƴan kasuwa matsakaita masu neman wanda za su ci abinci wanda za su biya ma yayansu kuɗin makaranta wanda za su dan gyara gidansu idan lokacin tafiya umara yi su samu su je idan ƴan shida yasa aure ya mata aure wannan dan kasuwa ne mai neman na abinci jarin shi take da wuce miliyan goma ba yana kafa kafa da shi go ko kuma na ƙasa da su na ƙasa ƙasa wanda suke ansa a gwanan na tsakiya halama sai ya ji ji a shi da rabin buhun silifa ya zo ya kasa ko ya je an so rabin buhun shinkafa ya zo ya aje a bakin titi yana siyarwa wannan kaga shi kuma fakiri ne wannan zakama yake bukata to haka a matakan ilimi akwai wannan matakan guda uku akwai malamai na gaske zuwa kwanza da waɗantan attajiran birnin tarin ilimin su kamar tarin kuɗin waɗantan attajiran bala'in haɗaman su ga neman ilimi kamar da ka san haɗaman masu kuɗi wajen neman ƙarin kuɗi akwai kuma matsakaita to su ne daman duk matsala kullum matsakaita ne su ne matsala kamar yadda cikin kasuwa na tsakiya nan sun fi kowa matsala saboda talakawa na musu kallon masu kuɗi masu kuɗi na musu kallon masu raina masu kuɗi ko mun gane to haka su ma tsakiya suke ustazai sun raina malamai kuma talakawa masu raina su talakawa da zai suna musu gane gani su kuma suna malamai gane gani suna shiga cikin riga malamai to daga waɗannan ustazan zuwa na ƙasa ko duk wannan zai iya wadatar da su amma ɗalibi na gaskiya wanda wata ana sa ran zai zama malami to duk wani samari baya isan shi samari bai mishi ko mun gane kamar da ka san babban dan kasuwa wannan karanan kasuwancin ba sa mai ya fi san kasuwanci za a dinga zuwa Dubai China Scotland UK ina ne aje nan aje can ya tafi kasuwa kauye ya siya duka masarar da ke kasuwar trailer takwa ta rana daya ba wani abu bane a gurin shi Allah kara da wanda yake zuwa ya siya buhu biyu a Ancau ya bayo da kyarbe iso da su sai dai a hada a mota kaga ba za ka hada ba to da haka littafan aljam da ake yi ba sa iya wadatarwa daga usul din mu san wannan tun farko ga wanda yake da hadamar neman ilimi yake kamar da ka san idan za a yi jarabawa semester wanda yake neman A zai iya hakura da summary da wani dan ajin su yayi summary a rabin page zai hakura da shi bayan asalin handout din da malami bayar ba sai ya je library ya nemi asalin textbook din ko saboda shi A yake nema amma wancan na ru'afa ne wanda suke neman kawai dai pass mark inda sun ci 45 42 40 ko kuma 38 ma a yi musu round of su dai kai labari kawai ba su da wani hada ba su abin nan ne masu kana'a ne da abin da ya samu to mu san wannan jama'a muhawalat da nake ambato waɗanda aka yi a baya akwai al-imamu al-baghawi Husainu dan Mas'ud a littafin shi masabihus sunna wanda al-imamu baghawi rasulullahi shekara ta 516 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masabihus sunna yayi kokarin tattara hadisai ne a cikin kutubus sitta waɗanda suka kai 4,900 da hadisi 31 ya tattara su a wajen haka al-khatib at-tabrizi shi kuma a ƙarni na 8 ya rasu shekara ta 700 da shekara 41 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai mishkatul masabih wanda Sheikh Al-Albani ya mata ya gyara akanta mishkatul masabih shi kuma ya dauki waɗancan hadisan da Bagawi ya kawo sai ya ƙara hadisi guda 3,364 sai suka wai gari suna hadisi guda 6,294 wannan suna daga shi ƙoƙarin da aka yi sai kuma Ibn al-Akhir al-Jazari ibn Athir wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta 606 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya riga yi at-Tibrizi, shine mai Jami'us Sunna. Jami'us Sunna shi ma ya tattara hadisai ne daga littafai mabambanta, daga littafai sama da littafi ainihin wato 40 da wani abu, littafai kala daban-daban. So littafai shida shi ma, littafai shida ba 40 ba, wancan ne, wannan ne mai 40 ko. To a ciki ya sa mai suna ja'al usulu as-sitta, usulus sunna, haka ya sa mai. To sai wannan malamin shine wanda ya fi kowa kwaso ta da fadi, shi Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Muqhim, mai suna Jami'us Sunna. Shi ya tara hadisai daga littafai guda 37, ya tara su zuwa mujalladi uku haka, wanda littafin nan shi sabo ne kwarai. Kwana-kwana na aka fara buga shi a shekaran 1440, aka buga shi shekara ta ɗaya da suka wuce, har yanzu akwai shi a kasuwa kuma ba wani tsada gare shi ba, riyal 500 aka muka sisiyo shi kwanakin baya a ƙasar Makka ba fara korona nan. Sai kuma shi wannan mai ma'alimus sunnan nabawiya, wanda shi ne mahallin magana mu, kaga shi dole mai magana akan shi dalla-dalla. Ƙoƙarinsa na tattara hadisai a wuri guda ya yayi shi, kuma wane ne shi wannan malami? Wato malam Salih ibn Ahmad Ash-Shami, sunan shi kenan Salih ibn Ahmad Ash-Shami, ana mishi alkunya da Abu Tahsin sunan diyarsa ce. An haife shi a 1938, kuma yanzu yana raye kamar shekararsa a duniya yanzu shekara nawa kenan? Ya wuce 80 ko kamar zan 82 ko da uku, ya wuce haka, ya tsufa sosai, ayin da yana raye amma kamar 84. Amin. Malami ne mutumin kasar Suriya, an haife shi a wani kauye kusa da birnin Dimashq mai suna Doma, kauye ne kusa da birnin Dimashq. Baban shi malami ne, shine mai fatawa a garin su, da aka yi koyi karatu tun a gidansu, ya iya ilimi, ya da Alkur'ani, ya san sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana daga cikin dalibai na karo na farko, first set, suka graduating daga jami'a ta Dimashq a bangaren shari'a musulunci a 1958, lokacin shekarar shi 20 kwata-kwata a duniya. Tun daga wannan shekarar da ya graduating, sai ya zama malami mai da'awa, mai wa'azi, mai karantarwa da rubuce-rubuce, kuma Allah ya bashi kwarewa a wajen talkhisat, wajen rairaye littafai. Ya yi aikin rairaye littafan Ibnu Qayyim al-Jawziyya kusan ga baki ɗayansu, sannan ya zo tunkari littafan sunna. Ya shekara wajen 20 yana aiki akan littafan sunna, ya fara da al-jam'u baina sahihaini, yana da littafi al-wafi fil jam'i baina al-wafi lima fi sahihaini, da kuma al-jam'u baina sahihaini, wato tsakanin Bukhari da Muslim, a hadisan su wuri guda wanda suka hadu akan fiddarsu, irin kamar yadda aka yi al-lu'lu'war marjan da makamantansu. Sannan ya zo ya sake yin kuma zawaidul kutubus sitta, zawaidus sunan al-sahihaini, wato Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah, hadisan da suka ruwaito waɗanda ba su haɗu da Bukhari da Muslim akan ruwaito su ba, shine zawaid. Yayi wannan, sannan ya sake yin zawaidul muwatta wal musnad ala sayyani, ƙare-ƙaren al-Imam Malik a cikin muwatta da shi da al-Imam Ahmad ibn Hanbal akan alal kutubus sitta, akan kutubus sitta. Sannan sai kuma zawaid na as-sunan al-kubra ta al-Imam Abu Bakr al-Bayhaqi, hadisan da Bayhaqi ya ruwaito wanda ba sa cikin Bukhari da Muslim, ba sa cikin sunan guda hudu din nan. To sai daga baya-baya sai ya tunkari aikin, bari ya tattara khulasa, wato bayani na gundarin zance game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan hadisai ne, duka hadisan annabi guda nawa ne wanda suka aka san da su a tattara su? Aiki na farko da yake nan, kamar yadda ba da labari, da ya tattara su sai ya samu hadisai waɗanda ya yi aiki a kansu ɗin can ingantattu, sai ya samu hadisai 100,014 da hadisi 194. Wannan adadin, wato adadin da ana maimaitawa kenan. In ya ga hadisi a Bukhari zai sa shi a kan lamba, in ya ƙara ganin shi a cikin Muslim zai ƙara sa shi a kan lamba, sai ya haɗa su gaba ɗaya. Sai ya sake zuwa mataki na farko, mataki na biyu, sai ya ce to bari ya cire al-mukarrar, ta fuskar in akwai shi a cikin Bukhari akwai shi a cikin Muslim to lamba ɗaya kawai za a yi mishi amma idan akwai shi a cikin Bukhari ta gun Abu Huraira amma a cikin Abu Dawuda ta gun Aisha to yana nan a matsayin hadisi biyu har yanzu ko mun gane sai ya rage sai suka koma hadisi 28,430 mana innamal a'malu binniyat akwai shi a cikin kusal da bai guda hudun nan ko to amma lamba ɗaya kawai za a same a wannan karam amma hadisin misali labarin auren Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ruwaito Abu Huraira ya ruwaito Anas ma ya ruwaito ko to ya zama guda uku ko mun gane za a sashi akan kowane hadisi daban na sahabi daban sai ƙara cewa to mataki na uku bari a mai da shi kowace kabiya a kawo ta auri ɗaya kawai a wadatu da riwayar mutum ɗaya ba sai an ji ta bakin ɗayan ba sai ya fi kiɗin riwayar ta zama ashmal wacce ta fi cikawa sai ya sake yin wannan mataki na uku kenan sai ya samu hadisai 3,921 suna da sanin zafin nan hadisai 3,921 to ba wai an zuba da sauran ba a bukatar su bane kamar yadda ce wannan yanzu an ba mu ne mu masu rauni du'a fa'us sudan saboda raunin mu ya kai rauni ba za mu iya dogon karatu ba Allah ya ji kan al-Imam Ibn Jarir al-Tabari san da dalibai suka ce alaga ta malam ka rubuta mana tarihin abin da ya fara musun ce to shikenan za a yi muku mujalladi dari suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaga ta malam yayi yawa ce to shikenan tunda ba kwa san karatu da yawa ku zauna sai a muku abin da ya sawaka shine musu imla'in tarihin shi tarihu al-Tabari a cikin mujalladi 12 da haka da yau tafsiri ce to na lura mutane sun riga sun zama malalata bari a bi su a hankali shi ne sai wannan tafsirin Tabari shi ma mujalladi 12 ake buga shi wani lokaci ko 15 wannan shi ma din malalata ne ko mun gane yanda ka gana shi tarihin mujalladi 12 amma an malalata ne saboda kuma kullun himma kara raguwa take dama yanzu kuma gashi muna zamanin gaggawa ta kai ta kawo a cikin ta muke rayuwa kawai shaf ba ga bane to da haka dole ana bukatar irin wannan ainihin wato yanayi to wannan a cikin hadisan nan akwai hadisai guda 33 waɗanda ya kawo su wanda shi da kansa ya faɗa cewa masu rauni ne ya bayyana raunin su ya kawo saboda wata manufa za mu ƙara wasu maganganu akan wannan gabar a kiyaye littafin da ya tattara wajen hada waɗannan hadisan ga su akwai littafin Bukhari sai al-Bukhari dai wannan shahurar mai matsayata al-Imam al-Bukhari kamar yadda kowa ya sani ragon malamin gwarzan nan zamu zo kowanne malami insha Allah inda za a fara ambaton hadisin shi zan faɗan tarihin shi dan kankani tunda an saba ji Imam al-Bukhari da suwarsa shekara ta 256 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na daya sai kuma littafin Muslim sai Muslim dan uwan ɗayan kenan ko wanda ko shi tafi suka tare Muslim ya rasu shekara ta 261 ma'ana bayan shekara nawa kenan 5 da rasuwar Imam al-Bukhari Allah ya mushi rasuwa sai kuma littafin muwaddata Imam Malik Imam Malik kamar yadda aka sani Imam Darul Hijra malami ne ba taɓa yin irin shi ba wajen ilimin sa da taqawar sa da karnanin sa gashi kuma Allah ya bashi kaifin basira da falala ya rasu shekara ta 179 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma littafin sunan ta Imam Abu Dawud shine Abu Dawud as-Sijistani Sulaiman ibn al-Ash'as wanda shi kuma ya rasu shekara 275 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai littafin al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Saura at-Tirmidhi al-Allamah ad-Darir malamin nan makahu wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 279 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Tirmidhi كان الإمام أبو عبد الرحمن أحمد ابن علي ابن شعيب النسائي الإمام أبو عبد الرحمن النسائي ونقول زمال من الشماء كما لما سنة ونشيكم يا رسول أفرقان كرني نهدو شكات لدي أكو دا أكو شكما الإمام أبو بكر ابن ماجة الكزويني wanda ya rasu shekara 273 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wadannan shirin su ne al-kutubus sita al-usul wanda mafi yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kewayawa ne akan su to wannan ko da abin da ya kamata ko su ya kamata mu duka ɗaya ba ɗaya makaranta amma idan muke don lokaci muna neman duniya ga rayuwa ta yi nisa ga lalaci ga talauci ga ga satan mutane ga yankan kai ina muke da wannan lokacin tsoro ya ishe mu ba za mu yi wannan ba ko amma wannan zai wadatar mana akan mafi yawa abubuwan da ke ciki ko zai ba mu haske ba kura da wadatar ba amma daliban ilimi wannan zai wadatar da su dole ka je da tafan nan daya bayan daya a karanta maka su kuma da tafan nan yanzu ga malami yanda tijo a Kano malam Dr. Ahmad na UK ya karanta da su gabaki dayan su yanzu har ya kai kan abin nan na bagawi sharhu suna na bagawi yayi bukhari yayi muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah muwatta darimi sayyid ibnu mansur yanda ya haura kan bagawi sharhu suna wata kila daga gagan bagawi kuma sai kuma dabarani mujamul kabir ko sunan kubra ta bai haƙin da makamantan su ita bai ne ga sunan da yawa yana ta yi har ya tsufa yana yi to haka ake son sunna alairin Allah ya kai gare shi da shi da sauran malaman mu sai littafin al-Imam ad-Darimi Abdullahi ibn Abdurrahman ad-Darimi wanda shi kuma ya rashe ka ta 255 kafin shekara daya da mutum Imam al-Bukhari sa'an shi ne amma wajen darajar littafai yana kasa da su sai littafin al-Imam Ahmad ibn Hanbal Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wayalahu min musnad wannan encyclopedia ne na sunna jama'a al-Imam Zahabi yake fada a cikin littafin Sirah Lamin Nubala yake cewa na so a ce Allah ya bani dama na yi aiki ma Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal na tsara tartibin shi akan watin babuka na fiqhu na faɗi matsayin hadisan wajen inganci da rashin inganci ce amma ina rayuwa ta yi nisa sai da yake faɗan wannan gab da mutuwa sani kuma har yanzu ba yi wannan aikin ba amma an fara raɗin cewa an tsinci wani manuscript na sharhin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal zamu yi magana akai a gaba insha Allah Ahmad ibn Hanbal biya riga wannan malaman rasuwan banda Imam Ahmad ibn Hanbal banda Imam Malik rasuwan shekara ta 241 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai littafin sahih na ibn Khuzaima al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima wanda rasuwan shekara ta 311 bayan shekara nawa bayan shekara 7 amin da rasuwa al-Imam An-Nasa'i wannan abubuwan dole fa jama'a ku riƙe su ba dole ka riƙe wannan tarihi in kana so ka zama ɗalibi a cikin harkar sunna sai ka ce wani su dabar ne ba su dabar bane dole ka riƙe kawai in ba ka ba ka je ka wata harkar kawai za ka riƙe duk sunayen gwamnoni ne da sanatoci da shekara kaza wani hawa mulki shekara kaza aka yi ma'asunan relegation duk ka riƙe wannan shirman banzan ba ka riƙe sunayen malama didi da sanda aka haife su ko suka mutu ba yau da gobe kawai za ka riƙe ba zama yake a haddace da ake haddan ayoyi ba a'a in ka saba ne ko zaka ji kariki duk sunan da aka kira zaka yi tana cewa wane ne kuma shekara kaza aka yi shekara kaza ya rusu ko mun gane to sannan sai littafin Ibn Hibban al-Imam Ibn Hibban al-Busti wannan shi kuma ya rasu a tsakiyar karni na 4 shekara ta 354 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma mustadrak na Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wanda ya rasu a farkon karni na 5 shekara ta 405 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma littafin As-Sunan al-Kubra ko As-Sunan al-Kabir bisa sabanin malamai na Imam Abubakar al-Baihaqi Baihaqi dinnan wani kasurgun malami ne jama'a yar shekara ta 400 da shekara 58 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafi na karshe shine littafin al-Mukhtara al-Ahadith al-Mukhtara tadbiya'ud-din al-Maqdisi wanda ya rasu a tsakiyar karni na 7 shekara ta 600 da shekara 43 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna bi jama'a to wannan sai littafin da ya hada mana anan in muka iya wannan littafin to kamar mun fita kan littafin nan haka irin mun musu asharu din tsaye ga baki da aka ku mun dan samu ko ba tashi haka ba mu da komai ba to sai kuma babukan da ya tsara a littafin ya kawo babuka musamman akan aqida farko babun aqida imani da tauhidi da lahira da bayani akan alamun tashin alkiyama da makamantansu sai ya tsallaka kitabul ilm kitabul ilmi bayani akan ilimi na addini ya yake ya ake neman sa ne darajar sa sai kuma ibadat bayani akan alura tsarki sallah azumi zakka aikin haji jana'iza tahiya duk sauran abin da ke da alaka da ibadoji daga nan kuma sai ahkamul usra aure saki khul'i kaza 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 da makamantansu sai kuma bayani akan alhajatu daruriya kamar da ya kira su bukatu na dole bukata akan ciniki makwabtaka bukata akan rance bashi da zaman tare da makamantansu. Sannan ya sake kawo wani babi akan mu'amala, abinda ya shafi kudade, abinda ya shafi kasuwanci, abinda ya shafi makamantansu. Ya fara kawo, ya fara kawo magana akan amana da harkokin shugabanci, shugabanci da rikon amana. Sannan kuma sai bayani akan ladubba da halaye, al-akhlaq wal adab, sai tarihi da sira, sai manaqib wato darajojin abin nan sahabbai da annabawa, sai kuma al-fitan, labaran ƙarshen duniya. Wannan su ne abin da ya kawo cikin littafin. To littafin nan ya samu bayanai da dama da malamai suka tattauna akan shi, nunawa zuwa ga alkhairansa da kuma kwadaitarwa akan littafin. Amma duk da haka akwai wasu matsaloli da aka manta fa dashi, wanda ya kamata mu fade su a dunkure. Malamai ne suka yi wannan magana, ba magana bace. Duk da littafin nan an same shi da ma'akhid waɗanda zamu dinga jin su a wasu wurare. Abu na farko kuma mafi muhimmanci da aka samu matsala game da littafin shine dogaran sa wajen inganta wasu hadisai wanda asalin su masu rauni ne. Akwai hadisan da ya inganta su, amma kuma ya tabbata cewa ta hakikin magana ta ilimi hadisai ne masu rauni, musamman wasu hadisai da ke cikin littafin da suke kaman Sunan Kubra ta Baihaqi ko Sunan na Ad-Darimi ko makamantansu. Alal misali kaman hadisin da ya kawo a lamba ta 900 da lamba 6, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tasalatil mar'atu min haidatiha naqadat sha'wa naqadat sha'raha wa ghasalathu bi khatamiyin wa astanin wa idha tasalat min janabatin sabbat ala ra'siha alma'a wa asarat. In ba za ta wanke gashin ta a wankan janaba, wajibi ta saka kanwa ko wani abu makamancin shi da sauransu. Wannan hadisin malam ya kawo shi yace ya inganta, amma kuma magana ta gaskiya hadisi ne mai rauni. Ata Sheikh Al-Albani a cikin Sunan Da'ifa cikin mujalladi na biyu lamba hadisi na 300 da wani abu, na manta asal lambar bidbab, ya tabbatar da raunin hadisin. Wannan misali ne kawai. Haka akwai sa hadisai da waɗanda ba wannan ba, kamar hadisin ta'allamul ilma wa allimuhu an-nasa wa ta'allamul fara'ida wa allimuhu an-nasa na Imamu Al-Hakim, ya yi itimadi akan inganta wa hakim. Abu na biyu, misalan suna da yawa, kamar misali uku ko hudu, daya biyu ya isa. Abu na biyu shine wani lokaci babu dukka wajen kwafo hadisan da yi musu hukunci, kwafo hukuncen da aka wa hadisan. In ya kawo hadisi ya dauko hukuncin, to yana rage wata magana. Idan mun zo daidai irin wannan wurin zamu ishara insha Allah, Allah ya kuwace mana yanayin da zamu haka din. Ya daga cikin ma'akhid da aka same shi da su wannan yanayi. Abu na uku shine ya kawo asar na tabi'ai ko na atba'u tabi'ina, kuma yasa su akan lambar hadisi ne, kuma bai kamata ya samu su lambar hadisi ba koda ya kawo su. Wannan yayi haka a wurare kamar inda ya kawo magana sha'abi da yake cewa la adri nisful ilmi, sai sa ta akan lambar hadisi wanda ba haka ya kamata ai ba, suna nan haka da dan dama. Sannan abu na hudu shine a yayin da yake guje ma maimai, kuma an samu ya maimaita wasu hadisai. Wannan saboda aikin dan adam ne da ba. Yanzu wannan maganar nake yi minti 30 zuwa 40, in an je a mutuka sai an samu kurakure. In rubutu kai haka sai an samu. Wannan shine sima ta aikin dan adam. Kuma ya ishi mutum ma alfahari da karama a iya kididdige a ce wuri kaza da wuri kaza ya samu matsala. Sauran kuma ana nufin dinai samu matsala ba kenan. Kafal mar'u nailan an tu'adda ma'ayibu, ko kamar yadda mawaki yake cewa. To misali kamar yanzu hadisin da ya zo akan la yamassal qur'ana illa tahir, ya kawo shi akan lamba ta 513 da 514 da 516. Kaga ya maimaita shi, me kun yi bashi a wuri daya da ire-iren su, suna nan haka ba da yawa sosai ba. To wannan sa daga cikin ma'akhid da aka samu. Amma dai a dunkule jama'a, littafi ne mai matuƙa amfani da alkhairi, wanda yake kusan a ce da ba dan wannan ya fito daga baya ba, za a ce mishi faridun fi babi. Littafi ne irin shi daya ake da shi a duniyar musulunci. Kuma Allah ya ba wannan malami ya huwace mishi falalar, gashi ya zo a ƙarshen zamani amma shi yake, kamar yadda su yake cewa kam tarakal awwalu ailil akhir. So da dama mutumin da ya gabata yakan bar wani abu na falala ga na bayansa, kamar yadda Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya bashi wasu falaloli da dama, gashi ya zo a ƙarshe. littafin shin ka dauka misali sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ai littafai da dama kafin shi akan sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani malami bai sami damar yayi isti'abin hadisan sallah a wuri guda inda Allah ya bashi wannan falalar ba falala ce ta Allah don haka shi ma wannan irin aikin nan da yayi ya takaita ya kawo shi a wuri guda da wannan sallan sai Allah ya bashi wannan falalar bai ba wani ba don haka littafi ne da nake wa kaina nasiha da mun mallake shi kai ma ka mallake shi kai ma ki mallake shi kuma yana da kyau a karantar da shi a wurare a majalis dalibai musamman islamiyu wanda yake so su haddace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu su haddace wadannan to kuma su haddace sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu ne mai sauki in ka je wasu kasashe da ake ba karatu muhimmanci za ka ga yadda yake bayan gama da alqur'ani ba wai shikenan muke zama malami fa jama'a yadda mu muke tsammani anan da ya gama hadda shikenan a mushi walima kai a daura mai rauni ya ci gaba da harkar shi ya ci gaba da musabaka shi ma ya kawo makaranta a wannan salon halaka ne jama'a idan mutum ya gama hadda alqur'ani to ya samu asas kenan da zai ba shi dama ya zama malami kama a ce ne mutum ana so ya zama likita amma sai a ce da ya ci physics chemistry biology a waye kai a ba shi farar rigar nan da wukaki sai ya zama likita sai kisa ya samu asas ne go to haka wanda ya hada alqur'ani ya samu asas ne mai kyau kwakwalwar shi za ta bude zai zama yana da imkaniya sai ya rike duk abin da yake so ya rike to sai azzira ma kwakwalwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malamin mu da yake Bauchi Dr. Abin nan Dr. Muhammad sunan shi ya bace mu wani babban malami da ke Bauchi Malam Sa'id ne go wallahi sunan shi ya bace malami ne ko ba Allah ya yafe mu namo sunan ya makale mu yanzu a kwalwata ana sa shi a sunna tv wanda yake da mashru'i na haddatar da mutane hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana na masallacin gollaga yana karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da dalibai su haddace waɗannan littafan a cire isnadojin a cire kaza sai a haddatar da su su rike su wannan shi zai fitar da mu daga irin dimuwar da muke ai ta jan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka fada sai a ce wallahi ba taba jiwa dalibai ma ba daliban ilimi sai ka fada musu hadisin sai ba taba jiwa guda nawa ma hadisin da ke cikin tafan nan gama gari to zaka jama'a littafi ne da yake da matukar muhimmanci akalla littafai 14 zaka bi ta kansu in ka bi ta kan wannan to abinda zamu bi wajen karanta da littafin zamu bi tsari kamar haka zamu bi hadisan ne mu karanta matanin hadisi mu fassara shi da wasu gwagwadon hali sannan kuma zamu bada muhimmanci wajen fitar da fiqh da fawaid da ke cikin hadisin domin shine asalin abin da muke nema hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wato wata madar ilimi ne domin kamar da yake fada utitu jawami alkalim an bashi gundarin zance to zamu dinga amfani da maganganun malamai si ibn hajar su nawawi si ibn battalin su al abu sulaiman al-khattabi su al-aini da makamantan su malamai ne jigajigai jama'a wanda kowannen su baka taba ganin irin malami irin shi ba tunda kazo duniyar nan suna da bayanai akan dukkan hadisan nan da sharhin su da fassarar su alhamdulillah kuma dilzafin mu kuma Allah ya mallaka mana su ba da kudin mu ba da falalan mala albani namu marigayi mala awal albani Allah ya gafarta mishi suna nan zakkame a maktabar shi ta darar hadisi salafiya da nan muke garanta su zamu dinga dauko su muna karantawa muna samarin fa'idoji musamman wanda suke da alaka da ibadar mu suke da alaka da aqidar mu suke da alaka da mu'amalar mu sannan kamar yadda na ambata zamu dinga yin tarjuma sahabbai kadan kadan musamman ko na sahabi a karan farko da zamu bata hadisin sa idan mun ga akwai bukata zamu ambaci sunan shi cikakke da asalin shi da falalar sa da labarin shi abinda ya sauka minti 1.3-4.5 abinda bai da wani cutarwa wanda kuma duk wanda ya ji kawai zai rike nan take ta yadda duk sanda ya ji an ce wane ya san waye shi wannan yana da muhimmanci musamman a zamanin nan da aka samu shedaru iri-iri sun tasa sahabbai da zagi da cin mutunci da aibatawa da rashin mutunci domin kuma saboda ba mu san su sani na gaskiya ba ko an zage su ba ma jin wani damuwa ta gaskiya to ya kamata mu san su mu sa ina ake samun tarihin su mu rike sunayen su mu raya ambatan su ta hanyar sama ƴaƴaye sunayen su sawa makarantu sunayen su sawa titina da masallatai da cibiyoyi a sa musu sunayen sahabbai ko ina sunayen su yadu mutanen kirkire mutanen alheri gara a ce duk titinan garin nan sunayen sahabbai ne aka ce sunayen wasu turawa sunayen wasu wasu ƴan yakin ake ci mushi yakin Biafra ne su yakin ne ma civil war ake ci mushi ko yakin basasa saboda wani soja ya yakin basasa a sa wuti sunan shi ko wani tsohon farfesa ko wani tsohon dan boko ko wani tsohon kamar duk waɗannan ba su kama kaba sabon annabi a daraja ba sallallahu alaihi wasallam da ka sunayen sabai kamata a dinga sa an kaje makka ga daka ne shari'u Abubakar as-Siddiq shari'u Umar al-Faruq shari'u fulan haka makka madina dammam jidda duk haka suke sa tunda su mutanen kirki ne can su sun san darajar sabai shi kuma nan ina yanzu da za a samu wani titi masu nuna sabi sai wani kafiri ya ce bai yadda ba a Najeriya nan wani shedani wani lauya mai riga mai datti sai ya fito ya ce ma bai yadda ba dan mai ana so a musanta da Najeriya haka zai ce saboda rashin tunani Allah shi kyauta sannan kuma zamu yi kokari musamman hadisan da ba cikin Bukhari da Muslim suke ba zamu yi kokari mu ga a bayani akan ingancin su musamman waɗanda akwai tababa akan ingancin su waɗanda shi din ya inganta idan Allah ya sa mu haddace su sannan zamu yi kokari mu kwadatar da kanmu akan aiki da hadisan ya zai mu saka su into practice domin shine asalin manufar ilimi aiki da shi wanda duk yayin ilimin da ya aiki da shi ba bai da wani a fifiko akan wanda bai ilimin ba in ka san abu baka amfani da wannan sanin naka to baka da fifiko akan wanda bai sani ba kamar wanda yake da kuɗi ne ya bari ya ji yunwa bai da bambanci da talaka wanda bai ci abinci ba da kuɗin shi ba san fana mishi komai ba a ce ka sai ka zaga sashiya ka je ka aje a gidanka kuma ka fito kai ma kana hamma yadda talakawa suke hamma har gari ya waye yamma tai ka baka ci komai ba har ta riɗe ka za to me amfani wannan kaga asarar ce na fata mun gano to insha Allah idan Allah ya kai mu darasi na gaba idan mun zo zamu shiga ne kawai kai tsaye inda yake cewa al-maqsadul awwal al-aqida al-kitabul awwal al-imanu wal-islam kai tsaye kawai insha Allah cikin wannan babi zamu shiga dama da abinda na soke ne zama mukaddiman nan bata wuce zama ɗaya ba dan kan mu tsawaita ta in muka tsaya ta zata yi ka sosai amma muka da iya haka tawara ta ta isa dan matashiya ce da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a cikin abin da zamu karanta Allah kuma ya sa mu dace da abin da yake shine daidai ya saddada harsunan mu da bakunan mu da tunanin mu zuwa ga abin da yake shine daidai Allah kuma ya sa niyyar mu ta zama ta alkhairi ce Allah ya tsare mu da tsare mu daga mummunan niyya ta riya ko san asani ko jayayya ko neman suna mu kyautata niyyar mu jama'a game da duk abin da muke na addini kuma samu dacewa ina fadan wannan nake cewa zamu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh